Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki, muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum, ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Aiwa. Sabon binciken da hukumar kula da al'amuran shige da fice ta kasa da kasa ta fitar kwanan nan ta ce an samu karuwar masu zuwa kasashen Turai cirani. Kungiyar ta ce waɗannan mutanen suna tsallaka Sahara zuwa kasashen yammacin Afirka ya kai ga Algeria, daga nan su fada Libya, Kano, su nausa sai cikin Turai. Rahoto na baya-bayan nan ya ce mutane sama da 60,000 suka tsallaka daga yankin Agadez na Jamhuriyar Niger a tsakanin watan Fabrairu zuwa Afrilu, kuma an tabbatar cewa daga cikin waɗannan adadin kashi biyu cikin su sun tashi ne daga Jamhuriyar Niger zuwa Afirka ta Arewa, yayin da sauran su kunshi waɗanda suke dawowa ta cikin Niger din. Binciken ya nuna cewa mafi yawan waɗannan ƴan ciranin sun fito ne daga Najeriya da Jamhuriyar Niger, sai kuma akwai wasu ƙasashe da suka hada da Senegal, Gambia, Mali da Kamaru. Mai magana da hukumar Joel Milmal ya ce abin da ya sa ake ƙara samun hawan mutanen da ke tsallaka Sahara wato zuwa kasar Turai cirani ba saboda komai bane, sai don alhan yadda masu fasakorin mutane suke wannan aiki cikin farashi mai rahusa. Ya ce farashin da suke karba daga hannun masu tafiya bai haura dala Amurka 85 ba. Milen ce tafiyar da ke da tsawon gaske kuma bai fi ka biya waɗannan ƴan kuɗaɗe ba. Ya ce sautari waɗannan matafiyan suna mutuwa akan hanyarsu, domin rahotanni sun tabbatar da mutuwar mutane da yawan gaske akan hanyarsu ta zuwa ganin sun isa cikin Turai. Hukumar Lafiyar Duniya ta yi watsi da kirin da ake yi na cewa wai a daga wasan Olympic da za a yi a Rio saboda bullan cutar Zika a ƙasar ta Brazil. A jiya Asabar ne hukumar ta fitar da sanarwar cewa canza wannan lokaci ko kuma soke wannan gabaɗayansa ba wani abu da zai rage wajen yaduwar wannan cutar. Hukumar ta ba da shawarar cewa maimakon dakatar da wasan ko kuma ɗage shi, abin da ya dace shi ne a tabbatar an rage abin da ke haddasa yaduwar sauro, musamman ma inda ake da cunkoson mutane. Sai dai a wata buɗaɗɗiyar wasiƙa da ke ɗauke da sa hannun ƙwararrun masana kiwon lafiya daga ƙasashe sama 24, dukkansu a fannin kiwon lafiya da tsaftace muhalli, kai har ma da masana daga jami'o'i, suka ce tafiyar da wannan wasan a ƙasar da ke da wannan cutar ba abin da ya fi hakan nuna rashin sanin ya kamata ko kuma saɓawa aikin kiwon lafiya. Cikin waɗanda suka sa wa wannan wasiƙar hannu ko har da tsohon mai ba da shawara a harkokin kimiyya na fadar White House Dr. Philip Rubin, amma babban sakatare na hukumar lafiya ta duniya mai kula da bullan cututtuka da ba da agajin gaggawa Bruce Aylward ya ce ana iya ci gaba da wasan kamar yadda aka tsara shi. Ya ce ba matsala sakamakon irin bayanan da hukumar ta samu game da hadarin da ke tattare da cutar. Sai dai ma'aikatan kiwon lafiya ta Brazil ta sa kafa ta yi fitali da wannan wasiƙar. Ta ce daga watan Agustan shekarar bara ne aka samu karancin mutanen da suka samu kamu da wannan cutar. Brazil dai ita ce ƙasar da wannan cutar ta zika ta ɓarke kuma ta yi ƙamari, domin ko ta bayyana dubban mutane da suka mutu sakamakon wannan cutar, musamman mata masu juna biyu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Sojojin saman Amurka da haɗin gwiwar sojojin artillery na ƙasar Turkiyya sun hallaka wasu masu tsananin kishin addini har su 400 a arewacin Siriya, kamar yadda kamfanin dillancin labaran ƙasar na Turkiyya ya ruwaito. Kamfanin dillancin labaran na Anadolu ya ruwaito cewa jiya Asabar cewa a ranar Juma'a ne aka kai wannan harin a matsayin ramuwar gayya ga wani roka da kungiyar IS ta harba a bakin iyakar Turkiyya da ke lardin Kilis, kuma hakan ne dalilin raunata mutane biyar. Haka kuma kamfanin dillancin labaran ya ce sojojin da Amurka ke jagoranci da suka kai wannan harin sun lalata gidaje 7 wanda kungiyar IS ke amfani da shi a matsayin babban ofishinta. a cikin wannan shekarar dai mutane 21 ne aka kashe Achilles kana dewa kuma aka ji musu rauni duk sakamakon harin bomb din da ake kaiwa ne daga bakin iyakar kasar Syria inda sautari Turkiya take mayar da martani ga IS ta amfani da makamin artillery ko a cikin farkon wannan watan a cikin ire-iren waɗannan har-haran sai Turkiya ta kashewa IS mayakanta har su 55 haka ma a wani wuri a cikin Syria ranar Juma'a IS ta kaddamar da hari a gunduma Aleppo inda ta tabbatar ta datse hanyar da ake kaiwa sojojin yan tawaye abubuwan bukatunsu domin ko an yi taba ta kashi ne da yan tawayen kuma sun yi hakan ne har na tsawon daren Juma'a wayewar garin Asabar yayin da ake dabda zaben sabon shugaban kasa a Amurka bayan zabe bisa zabe da aka yi tayi na fidda gwani a fitattun jami'in nan biyu alamun sun tabbatar da cewa Amurka ba sa bukatar fitattun yan takarar jami'in biyu wato Hillary ta jami'ar Democrat da Donald Trump na jami'ar Republican abinda kawai ya rage shine mutanen da ke jami'in nan da ke da sassaucin ra'ayi wanda aka sani wajen tafiyar da gwamnati cikin hanya mai sauki sune zabin da ya rage wa Amurkawa da za su iya basu kuru'unsu a duk fadin jihohin na 50 da ke kasar sai dai kuma Amurkawa kalilan ne suka san manufar wannan jami'ar an dai kafa ita wannan jami'ar ce a cikin shekarar 1971 kuma sautari tana bada zabi ne a inda fitattun jami'un nan biyu suka gaza wato Democrat da Republican musamman akan abubuwa da suka shafi rage sa hannun gwamnati akan komi da komi kama daga tattalin arzikin zuwa harkokin yau da kullum a wani kuri'an jin ra'ayin jama'a a shekarar 2015 ya nuna cewa cikin Amurka biyar ɗaya ne ke ɗaukan kansa dan wannan jam'iyyar.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga Sabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa.
Nagari na kowa.
Na gama shi lokacin ina da 73 kenan da shekara 6 da ya wuce kenan muka gama.
Muryar nan da kuka ji ta Hajiya Fatima Lami Kurfi ce wacce ta sake tabbatar da cewa shekaru ba sa hana karatu. Tana yar shekara 79 ta bikin sauke karatunta makon da ya gabata. Jama'a masu sauraro masu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Za mu kawo muku cikakkiyar hira da Hajiya Fatima Kurfi kan abin da ya tsima ta ci gaba da karatu a wannan lokaci da kusan za a ce ta manyanta. Kuma a lokacin da har yanzu ake ci gaba da kiraye-kiraye ga iyaye da suke ɗari-ɗarin saka musamman ‘ya’yansu mata makaranta da su yi hakan. Da farko rahotanni sun nuna cewa an samu ƙaruwar ɗalibai mata da suke zuwa ƙaro karatu gaba da makarantun sakandare musamman a fannin koyarwa, kuma waɗannan mata sun fito ne daga yankunan karkara, saɓanin abin da ake gani a baya. Dr. Aliyu Idris, wanda shi ne muƙaddashin shugaban kwalejin ilimin tarayya da ke Katsina, ya yi ƙarin bayani kan dalilai da suka taimaka aka kai ga haka tattauna da Zaharaddin Sani Funtuwa.
Hanyoyin faɗakarwa na zamani da ake da su yanzu wanda ana gani gaje ƙauyuka yanzu gwamnatoci suna bakin ƙoƙarinsu a kai wuta, to ta sanadiyyar samun wuta ɗin nan, to za ka ga akwai hanyoyi na samun kafofin watsa labarai wanda suna gani, to waɗannan abubuwa sun taimaka ƙwarai da gaske wajen wayar da kan al'umma musamman karkara, to wannan kuma ya ƙara haɓaka shigan mata a makarantu.
Ana kira-kira cewa mata su halarci makarantu musamman na zamani. Kunan a matakin irin makaranta haka ta koyar da harkokin ilimi, akwai wani bambanci da yanzu?
Akwai bambanci, wato ka san shi ilimi na mace da akwai abubuwa da dama waɗanda sukan sa iyaye ba su sakin jiki sosai wajen tura ‘ya’yansu musamman mata a makarantun boko, daga ciki ka san akwai al'ada, akwai waɗannan abubuwa, sannan kuma musamman waɗanda suke karkara akwai rashin wayewa na amfanin abin mace ta yi abin da aka ɗauka da mace kawai shi ne ta yi aure ta kula da ‘ya’yata abin da aka ɗauka kenan, to za ka iya danganta su da al’ada da kuma rashin fahimta ko ina mace take, to babu laifi a fita ta yi ilimi saboda inda take ɗin nan za ta iya taimaka ma al’ummar da suke a wurin ta wayar da su su fahimta, to yanzu akwai wannan fahimta ɗin. Kamar makaranta ce ta horon malamai, aikin koyarwa yana ɗaya daga cikin ayyuka waɗanda ake buƙatar mata musamman su taka muhimmiyar rawa kai saboda ita mace dama malama ce Allah halicci ta malama kuma ita mace take tare da yara ka sani ko da wani lokaci tun daga nan mace take fara koya ma yara to ita dama wannan ina jin shine ya ƙara ba su kwarin gwiwa cewa su yi sha'awar aikin koyawa
nan yar matakin ita wannan makaranta ta ku za ka ga akwai wasu darussa za ka ga kaman matan suna ja baya da su akwai koyarwa nan kwasa kusa da mata ba su shiga
ka sani kaman da na ga maka maganda ce ta horon malamai kwasa kusan da muke koyawa kwasa kusai ne waɗanda ake koyar da su kananan makarantu makarantun primary kuma kananan makarantun secondary to saboda haka nan zaka ga duk kwasa kusai ne waɗanda suke dama ba ana koyar da su dan su a koyar da yara ne su waɗannan kwasa kusai din to saboda haka zaka samu kowane course da muke koyawa nan mata suna shigan shi
mun zaga wasu kwalejojin ilimi mun ga ana irin darussa na degree ana yi
in ma muna yi mun ma yayi dalibai yanzu zamu yayi kusan dalibai kashi na uku kenan
ko ya yawan mata yake a cikin waɗannan wanda kuka yayi
ai kamar inda na ga maka yanzu wayewa ta fata yi yawa fiye da yanda kowa yake tsammani mata yanzu sun fahimci amfanin ilimi
Dr. Ali Idris yayi kira ga gwamnatoci da masu hannu da shuni da su taimakawa mata domin akwai masu sha'awar karatu amma rashin abinda za a tafiyar da karatun yana kawo masu cikas
wani lokaci rashi zaka ga talauci yana dan ya kushe wato sha'awar su na karatu din to amma yanzu suna jajircewa ana hakuri da talaucin zaka ga wajen daukar dalibai gogayya ake da muka fahimci cewa yawanci abinda kan hana mata su zo makarantu din irin namu abinda ke sa su ba su zuwa da yawa saboda wasu da yawa daga ciki zaka ga suna aure to sai muka ce to waɗanda ke auren me zai sa ba za mu ba su dama su ma su rika su samu damar ya za mu ba su karatu yanda za su rika samun dama su zo su ma su samu to sai muka kirkiro da wani yanayi na part time program muke ce mashi wato shi NCE part time program kamar irin kwasakwasai ne waɗanda NCE din ne kuma duk kwasakwasan da kwana biyu juma'a asabar ake yi za su wuni a makaranta kam kwasakwasan suna da yawa saboda ka san kwasakwasai ne da wanda ai kamata koyar da su a kwana biyar sai aka matse su ake koyar da su a kwana biyu to amma suna jurewa juma'a asabar dinnan za su wuni a makaranta za a koya musu a wayannan ranakun na biyu to kaga mai gida ba zai hana matar shi ta tuba in dai yana son ta ilimi
makaddashin shugaban kwalejin ta ilimi ta gwamnatin tarayya dake Katsina ya ce idan ba a tallafa wa ilimi ba to ilimi ba za ya ci gaba ba sai dai ya samu koma baya
to akwai kuma al'umma da take zage da abu nan din da makaranta din to in ba ta tallafawa tana ba taimaka ma ita makarantai to sai kaga abubuwa ba su tafiya yanda ya kamata to kuma bayan wannan ya kamata waɗanda suke da dama su rika taimaka ma duk inda Allah ya halicci dan adam ya halicci mai shi ya halicci mara shi eh to kuma rashi ba aibi bane ba laifi bane wannan wani al'amari ne daga Ubangiji to wasu wurare inda suke musamman yan uwanmu inda suke a kudancin kasar nan zaka ga masu hali suna kafa wasu gidauniya wani gurin wannan gidauniya din shine a rika tallafa ma irin dalibai waɗannan waɗanda ba su da hali
Zaruddin Sanufin Tuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya
a ƙarshen makon da ya gabata wato a wajajin 21 ga wata Hajiya Fatila mai kurfi ta kammala burinta na samun digiri tana yar shekara 79 da haihuwa Hajiya Lami Kurfi ta zanta da wakilin sashin Hausa Zaharuddin Sanufin Tuwa kan dalilanta na jajircewa ta ga ta kammala karatun nan
na gama shi lokacin ina da 73 kenan don shekara 6 da ya wuce kenan muka gama tunda aka buɗa makarantan ba a yi competition ba ba a yi wannan taron ba sai bana to ka gani lokacin ina da shekara 73 kenan ko
to Hajiya me ya ja hankalinki har kika kudiri aniyar yin karatun digiri ga waɗannan shekaru
to abin nawa na fara daga islamiyya ne ina islamiyya ina shekara kaman 10 ina islamiyya sannan sai na zo muna nan sai muka taso daga Kaduna muka dawo abin nan da muna Lagos muka taso muka dawo Kaduna to da muka dawo Katsina sai na shiga ATC wannan makarantar horon malamai
na'am
to da muka shiga sai aka mai sheta ma a lokacin da aka cire makarantun horon malamai sai aka mai sheta secondary
na'am
to mu ne muka fara daukar certificate na secondary na
na'am
to na ci gaba ina cikin yin wannan din sai kuma aka zo aka buɗa wata diploma wadda take tare da Stanford University to saboda haka da na gama wannan to ni ina zanne gida ni kadai ba yara ba kowa yara kowa ya gama karatun kama gaban da gani sai mai gidan saboda haka na ci gaba da karatu sai na je na shiga wannan diploma shekara uku nayi na gama shi to ina nan gida sai kuma ga aka bude wannan university alƙalam dami da ta addinin musulunci to dama can abun da nake sai kenan saboda haka sai na je na shiga wannan din
na ga course din da kika yi shine course din addinin islama ko wato islamic studies
Islamic studies Arabican Islamic studies
to hajja a wancan shekaru na baya baki samu lokacin yin karatu bane shi yasa yanzu suka yi a waɗannan shekaru naki hash 73
lokacin to ni sai da muka tashi garin mu dai ba makaranta ko da yake tsararraki na lokacin aka buɗe makaranta primary garin mu kamar mai gidana da suka yi suka tsana aka sai suka yi to amma mu nan garin babu amma an sanya wasu saboda aka yara yan kadan aka cincinta aka sanya su domin dai ban shiga ba sai bayan nayi aure mai gidana shi ya koya mani karatun yadda zan yi karatun rubutu karatu da rubutu to nan na koyi karatu da rubutu da abu bayan nan sai ya zo shi kuma ya gama yana aiki yana teaching sai ya zo kuma ya tafi ya karatun digiri din shi a Ingila sai ya same shi ta to sai muka ci gaba da ya ci gaba kuma da koya mani shi mai son koyarwa ne kuma mai son a yi karatu ne saboda haka sai ya tsaya mani ya sayo man littafi akwai littafi wani essential English for foreign students to sai ya sayo mani shi sannan akwai classes British Council suka bude wani class na baki haka nan sai muna haduwa akwai mutane daban-daban su German ne French sai na kasashe daban-daban dan Africa haka to sai muna zuwa muna yin wannan course muna koyon turanci kuma a gida ni na ci gaba ina yi da littafin da ya bani to har muka gama nan na cincikan turancin da na cincinta muka dawo gida haka idan muka dawo gida kuma dai na ci gaba dai da dan cincin abubuwa haka dai informal education dai haka da na samu wannan sai na gani to bari in yi formal education din in gani titi ne sai na je na shiga ATC din nan kenan
to hajja ganin cewa wasu mutane za ki ga suna ganin cewa lokaci ya kure musu ba za su iya karatu ba ko akwai sauran lokaci ke gashi kin yi karatu a waɗannan shekaru ko waɗannan mutane akwai wata amsa da za ki ba su na ganin cewa gani suke lokaci ya kure musu ba za su iya karatu ba
to ai ka mutum ba zai ce sai in ya sa lalace a jikin shi in ba haka ba ai kamar yadda na ce maka ai karatu ba ya da iyaka ba a tsoha ga koyon abu ko menene ma ni a yadda ni na ɗauka ba a tsoha ga koyo tun daga hadisi ma ya nuna tun daga haihuwarka har zuwa sai dai in ka mutu a ci gaba da koyo saboda haka ai kaga ba lokacin da za a ce an tsoha saboda haka ni dai nayi kuma din lalle akwai sumantuwa ta wani abubuwa a karanta wani subject din a manje domin ma da nayi tare da yara din da muka shiga shekara hudu wasu suka gama amma yawancin mu yan dattawa din haka lokacin da yadda dama dai na girme su amma dai nan mu wajen mu goma sai da muka maimaita shekarar muka samu abin nan sare ko ba sai da muka maimaita shekari sannan muka gama.
To haja ya cika ji ganin cewa yawanci ajinku kusan da jikokinki ne malaman ma da jikokin tike da kuma ya cika ji.
To ban ji wani abu ba na ji daɗi saboda suna ƙara ƙarfafa mana suna cewa karatu na yana ƙarfafa musu nasu saboda suna gani na ɗan sun ga su za su kwanta sai su kalle ni su ce to yanzu kaman ga mama tana tsaya tana karatu to mun kwanciyar me za mu yi to saboda haka ya ba karfafa ma yara da yawa gani na din nan haka ya karfafa ma yara da yawa
to ko hajja tana da wani kudi na yin amfani da karatun ganin cewa wasu suna yin karatu domin su samu aiki musamman aikin gwamnati ganin cewa ga shi kila a wannan shekaru
shekaruna ai na san sun wuce lokacin da na gama ATC din nan ko da yake na san akwai da dama waɗanda daga shigarsu ma ATC din sai a ba su aikin titin in sun yi hutu sai su je suna koyarwa to shekaruna ya kusa wuce na ya kusa kai na ritaya amma bai wuce ba, amma duk da haka ni ban je na shi a dauke ni aiki ba. Ni dai nayi ni ilimin nake so in sani. Kuma ina yi sai kuma na zo in san formal education, abinda ake cewa formal education. To shi yasa sai na ci gaba ina yi. To sannan kuma gashi na zo ina da makaranta. Ina da makaranta Fatima Memorial Islamic College. Muna da nursery, primary da secondary. To kaga in kuma ni ban yi ilimin nan ba, ai ban san yadda za a tafiyar da ko malaman ba, ko wani yayi wani abu an bashi wani punishment ko me, kaga ni ban san abun ba.
Na'am.
Amma in nayi karatun kaga ni na san abin da kenan.
Na'am. To Hajja, menene fatanki ga wannan karatu da kika yi da su kuma al'umma? Menene fatanki daga ƙarshe?
Fata na in taimaka ma al'ummar mu, kuma fata na karatun addini in ƙara sanayyar abin da ke ciki, in ƙara sanayyar yadda zan rayuwa ta rayuwa hanya duce, hanya shiga aljanna da hanya shiga wuta. To ina in san hanyar da zan kauce mata shiga wuta, kuma in san hanyar da zan shiga ta shiga aljanna.
To madalla, ni
fata na da nake abin nan da shi, kuma sannan in taimaka ma masu tasowa yara su ma su tashi su so ilimi din nan, su mai da hankali gare shi kar su lalace da neman ilimi.
Makon jiya ne muka gabatar muku kashin farko a hira da wakilin sashin Hausa Abdulwahab Muhammad, yayin da shugaban cibiyar bunƙasa ilimi a jihar Bauchi Alhaji Aliyu Gambo, wanda yana daga cikin masu ruwa da tsaki da suka halarci taro kan bunƙasa ilimi ƙarƙashin wani shiri da cibiyar ayyukan raya ƙasashe masu tasowa ta Amurka USAID take ɗaukar nauyinsa musamman a arewacin Najeriya. Ga ci gabar hirar da suka yi.
To ya wannan shiri idan aka duba ta ɓangaren mata fa, akwai wani shiri wanda yake haɗa da su?
Sosai ma, kamar ɓangaren access and fragility, wato ɓangaren enrollment, wato ɓangaren sa yara a karatu ɗin. An kasa karatu ɗin, wannan ɓangaren yana shi ne ɓangaren da yake kula da yaƙi da jahilci. Kamar da na faɗa a baya, an lura cewa non-formal education, wato ilimin yaƙi da jahilci, babban al'amari ne, hanya ce kuma mafi sauƙi na samar ma yaro, ba ma yaro ba, wanda bai samu daman yin karatu ba a lokacin da ya kamata ya karatu. To wannan hanya ita ce hanya mafi sauki, wato a turanci shortcut, wanda za ka yi shekara gajeruwan hanya. Alhamdulillah, gajeruwan hanya. To a wannan tsarin na wajen non-formal din, an tsara irin ayyuka da da a yi kashi-kashi, wanda a cikin ayyukan ya kunshi ya mata. Akwai abinda ake kira basic literacy na yara wanda shekaransu bai dara shekara 12 ba, wato daga shekara 6 zuwa shekara 12. Sannan akwai rukunin yara wanda shekarunsu bai dara 17 ba, su kuma wannan rukunin shekara 12 ne zuwa 12 zuwa 17, su ne muke kira Adolescent Youth Center. Sannan akwai Adolescent Girl Center. Wannan Youth Center din nan su ne ɗan shekara 12 zuwa 17, waɗannan maza ne zuriyan. Sannan akwai Adolescent Girl Center. Idan ka lura, mafi yawan yaran nan da ake maganan miliyan 10.5 ko miliyan 11 a ƙasar nan, mafi yawancinsu wallahi mata ne daga ciki, musamman a nan jihar Bauchi. Rukunin waɗannan wanda ba su samu daman yin karatu a lokacin da ya dace ba, mafi yawanci mata ne. To shi yasa ita wannan sabon tsari na NEI Plus ta fito da shiri na musamman akan Adolescent Girl Learning Center. Za a buɗe Learning Center, cibiyan koyon ka wanda shekarunsu bai wuce 17 ba, ɗan shekara 12 zuwa 17. Duk shekara akwai ajujuwan da za a buɗe. Idan an buɗe wannan shekarar, wata shekarar za a ƙara, wata shekarar a ƙara har zuwa shekara 5. To iya adadin da ake tsammanin za a ilmantar da su ta wannan tsari na non-formal, akwai aƙalla ɗalibai 500,000.
Na ga wannan shiri kawai a nan jihar Bauchi, akwai yankunan ƙananan hukumomi goma ne kawai za su amfana kuma jihar Bauchi tana da yankunan kananan hukumomi 20 ne ko me yasa haka
to alhamdulillahi ka san wannan hukuma ta kasan America tallafi suka kawo sun kawo tallafi ne domin su inganta mana yanayin yadda muke gabatar da ayyukanmu wannan haƙƙi daman na ba da ilimi ko samar ma ilimi ma al'umman da ba su samu daman yin karatu iya karatu da rubutu ba a lokacin da ya kamata su yi haƙƙi ne na ita wannan hukuma wato Bauchi State Agency for Mass Education to alhamdulillahi sai gashi tallafi ya zo daga kasan America su kuma suka ce za su fara da kananan hukumomi guda goma domin goma din nan ya zama kaman misali zakaran gwajin dafi ko kuma a ce su ne focal local government wanda da a fara musu tallafi mu kuma idan muka ga abin da suka yi sai mu kuma mu yi irin nasu a sauran kananan hukumomi to alhamdulillahi waɗannan kananan hukumomi guda goma akwai Bauchi akwai Alkaleri akwai Gamawa akwai Misau akwai Ningi akwai Toro akwai Itas Gadau akwai Shira akwai Darazau akwai Misako su ne guda goma to wannan hukuma namu a gargashin jagorancin ita babban sakatare wannan hukuma Haji Ali Abubakar Tafawa Balewa ta dauki alƙawarin aiwatar da irin wannan ayyuka da wannan hukuma ta America da ta yi a kananan hukumomi goma ita kuma wannan hukuma karkashin jagorancin Haji Yaluwa za ta aiwatar da irin waɗannan the same shirin hukumomi goma da yare ne
in kaman wannan sun na kasar America sun tattaya nasu ne za ku ci gaba da wannan sauran yankunan kananan hukumomi ko kuma dai ana tafiya ka fada da ka fada
alhamdulillahi yadda ka fada din nan abu biyun to haka za a tafi da su za mu tafi ka fada sannan kuma a ƙarshen program din shekara biyar tafi da sauran santotun duka gaba daya na kananan hukumomi guda 20 din ya sake komawa kan ita wannan hukuma ta yaɗa ilimi a baya ma abinda aka yi kenan akwai santoti guda 40 a kananan hukumomin da aka yi da su NEI na wancan karan bayan wannan program ta kare sannan ita wannan hukuma ta ci gaba da gudanar da waɗannan santoti din wannan dama haka tsarin yake haka alƙawarin yake kuma akan wannan niyya muke
masu haro da wannan rahoton Allah ya kama ƙarshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamar na madadin dukkan wakilanmu da huka je da kuma Chubahiro Dedone wadda ya daidaita sautin shirin a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe
kafin mu karkare ga takaitattun labaran duniya
Sabon binciken da hukumar kula da al'amuran shige da fice na kasa da kasa ta fitar kwanan nan ta ce an samu karuwar masu zuwa kasashen Turai ci rani. Kungiyar ta ce waɗannan mutane suna tsallaka Sahara zuwa kasashen yammacin Afirka ya kai ga Algeria daga nan su fada Libya kana su nosa sai Turai. Rahoton ya bayyana cewa mutane sama da 60,000 suka tsallaka daga yankin Agadez na Jamhuriyar Niger a tsakanin watan Fabrairu da Afrilu. Kuma an tabbatar cewa daga cikin waɗannan adadin kashi biyu cikin su sun tashi ne daga Jamhuriyar Niger. Hukumar lafiya ta duniya ta yi watsi da kiran da ake yi na cewa wai a daga wasan Olympic da za a yi a Rio saboda bullan cutar Zika a kasar Brazil a jiya Asabar ne. Wato aka fitar da sanarwar cewa canza wannan lokaci ko kuma kashe wasan gaba ɗayansa ba wani abu da zai rage wajen yaduwar wannan cutar. Hukumar ta ba da shawaran cewa maimakon dakatar da wasan ko kuma rage shi abin da ya dace shine a tabbatar an rage abin da ke haifar hadda sauro musamman inda ke tunkosan mutane sai dai wata budaddiyar wasiƙa da ke dauke da sa hannun ƙwararrun masana kiwon lafiya sun ce hakan bai dace ba.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.